Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ma ba'da assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ranar Alhamis. Mun shiga daren Juma'a wanda shine daren 24 ga watan Rajab shekara ta Hijira ta 1446 daidai da lissafin 23 ga watan Janairu 2025. Daga wannan masallaci na gidan Alhaji Tsoho Marigayi, Allah ya gafarta mishi, inda muke darasi a cikin littafin Ma'alimus Sunna. Wannan littafi na Ma'alimus Sunna wallafar Malam Salih Ibnu Ahmad Ash-Shami ya tattaro khulasa ne na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga littafai guda 14 cikin manyan littafin musulunci. Allah ya saka mishi da alkhairi. Wannan shine darasi na 62 a cikin wannan littafi insha Allah. Muna karatu a cikin Kitabul Ilm, a cikin da malamin yake mana magana akan al-ilmu wa masadiru, ilimin shari'a da bayani akan mabubbugarsa. Za mu tashi a lambar hadisi na 409, inda malamin yake cewa an Abdurrahman ibn Abi Layla qala laqad adraktu fi hadha al-masjid 20 wa mi'atan min al-ansari wa ma minhum min ahadin yuhaddithu bi hadithin illa wadda anna akhahu kafahu al-haditha wa la yus'alu an futiya illa wadda anna akhahu kafahu al-futiya. Wannan hadisi ci gaba ne da kawo maganganu a cikin babin da ya kira da suna at-tawaqqi fil futiya wal khawf minha, babin da ke bayani akan taka tsantsan game da yin magana a cikin addini da kuma jin tsoron haka din da malaman farko suke yi. Malaman farko suna taka tsantsan in har za su yi magana, sannan kuma suna jin tsoro sai in ya zama dole ma sannan suke yin magana. Shi ne kawo mana wannan athari daga Abdurrahman ibn Abi Layla, daya daga cikin manyan malamai cikin tabi'ai, mutumin kasar Kufa wanda ya rasu shekara ta 83 ne bayan hijira, Allah ya gafarta masa. Shine yake cewa laqad adraktu fi hadha al-masjid, yace na riska a cikin wannan masallacin 20 wa mi'atan min al-ansari, mutum 120 cikin ansarawa, wa ma minhum min ahadin, babu daya daga cikin su yuhaddithu bi hadithin, wanda zaka ga yana karantar da wani hadisi, illa wadda anna akhahu kafahu al-haditha, sai kaga yana guri yana fatar ina ma da dan uwansa zai wadatar da shi, ina ma da ba shi ne yake karantawa ba, kowa baya yi sai in ya rasa yadda zai, sai in ya rasa wanda zai yi a madadinsa. Wala yus'alu an futiya, ko ba a tambaye shi game da wata fatawa, illa wadda anna akhahu kafahu al-futiya, sai kaga cewa yana fatar ina ma da dan uwansa ya wadatar da shi daga haka. Wato su ba mutane ne masu son a san su, ko son su zake su karantar, ko ai ta rigima da su ma akan cewa dole sai an ba su majalisi sun karantar ba. A'a, ana neman su ne ma dan Allah ku zo ku karantar, suna cewa ku tafi gun wane, ai tunda wane yana nan ni ba sai nayi ba, ku tambayi wane tunda wane yana nan ni ba sai na amsa ba. To haka suke rayuwar su saboda tsoro da suke wa kansu. Allah ya gafarta musu ya kara musu rahama. Wannan asari yana cikin musnad na afwan, yana cikin littafin sunan na Ad-Darimi da isnadi sahihi. Wa an ibn al-Munkadir qala innal alima yadkhulu fi ma bayna Allah wa bayna ibadihi falyatlub li nafsihi al-makhraja. Ibn al-Munkadir shine Muhammad ibn al-Munkadir ibn Abdullah al-Hudhayr, ya rasu 130 bayan hijira. Baban shi al-Mustaqal al-Munkadir ya sayi wata baiwa ne, wata baiwa wadda aka bashi sadaka wasu kudade, sai yaje sai ya sayi baiwa. Aisha radiyallahu anha ita ce aka ta bashi sadaka wasu kudade masu nauyi, sai yaje sai baiwa sai ya sadaka da ita, sai ta haifa mishi ƴaƴaye masu albarka da Muhammad da Abubakar da Umar, haka ya sa musu sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da manyan sabbin shi guda biyu. Abubakar, Muhammad shine wannan babban su, yana da kanni Abubakar da Umar, kuma dukkaninsu manyan bayin Allah ne masu masu imani da takawa cikin bayin Allah, Allah ya gafarta musu. Haka Ibn Sa'd ya bada labari a cikin At-Tabaqat. To wannan babban wannan shine Muhammad ibn al-Munkadir ibn Abdullah shine yake bada wannan zance yace innal alima lalle shi malami yadkhulu fi ma bainallahi wa bain ibadi ya dauki kansa mai shiga tsakanin Allah ne da bayi kamar da kasan lauya dake shiga tsakanin masu ligima guda biyu ko kamar da kasan wani tafinta dake fassara ma wani magana wani to haka malami ya tsinduma kansa a cikin wannan jidalin tsakanin bayi da ubangijinsu yace falyatulub nafsihi al-makhraja ya nemo kansa mafita shi sai imamu malik wata rana wani matsame da tambaya yace to bazan baka amsa ba so ka kira na alkiyama idan aka je kai a ce ka huce baka da matsala ni kuma a tsaye da ni ka tambayin na ce maka ban sani ba ka matsa mini yace dan Allah ka kyale kamar da ibnu qayyim sai ta fushi suna a ainihin wato ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin wato wayar da kan masu sanya hannu a madadin Allah ubangiji wayar da kansu to haka shine abin da yake ga mana nan cewa ya kai mai karantawa ya kai mai wa'azi ya kai mai yin limanci ya kai malami mai bada fatawa ka dinga tana cewa kana shiga wata sarƙaƙiya ne tsakankanin Allah mahalicci da bayinsa masu bautata masa saboda haka mafita zaka samar wa kanka shine ka faɗa abin da yake shine tabbatacce a cikin ilimi abin da kake da hujja abinda ka sani ka karanta ko aka karantar da kai wanda zaka iya kare kanka zaka iya samun tsira a gaban Allah Ubangiji madaukakin sarki malam ya sake cewa An-Salt ibn Rashid As-Salt ibn Rashid Al-Basri yana ma da hadisi a cikin Bukhari da Sunan Tirmidhi al-Imam al-Bukhari ya ruwaito daga gare shi haka nan kuma Ibn Hibana ya ambace shi cikin As-Siqat shine yake cewa Sa'altu Tawusan na tambayi malam Tawus ibn Kaysan al-Yamani wanda ya rasu shekara ta 106 bayan hijira an mas'alatin na tambaye shi game da wata fatawa fa qala li sai ya ce mina kana hadha da gaske ne abin ya faru qultu na'am nace kwarai kuwa qala allahi zaka iya rantsewa da Allah qultu allahi nace na rantse da Allah thumma qala sai ya ce inna ashabana akhbaruna an mu'ad ibn jabal annahu qala yace malamanmu sun karantar da mu daga malamin su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu'ad ibn jabal shugaban malamai cikin malamai masu tafiya aljanna radiyallahu anhu annahu qala yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane la ta'ajalu bil bala'i kar ku dinga gaggauto da bala'i qabla nuzulihi kafin ya faru fayuzhibu bikum hahuna wa hahuna sai yazo ya shirya yayin nan da ku yayin can da ku fa innakum illam ta'ajilu ta'ajalu bil bala qabla nuzulihi lam yanfakka al muslimuna an yakuna fihim man idha su'ila saddada wa idha qala wufika yace idan ba ku gaggauto da bala'i kafin zuwan sa to ba za a gushe ba a cikin musulmi ana samun malami wanda idan ya aka tambaye shi zai samu gamdakatar zai dace da abin da ake nema wa idza qala kuma idan yayi magana wufika Allah zai bashi dace wajen fada abin da ya dace abin da yake nufi shine wato irin mas'aloli irin abin da yake ce ma al-masailul iftiradiyya ko al-masailul awisa mas'aloli masu sarƙaƙiya ko mas'alar da bata faru ba kwata kwata wani kawai sai yazo sai ya tsara tambaya ci algafarta malam kaza ne yayi kaza ne yayi kaza algafarta malam wallahi wata ce mijinta yace mata ke salaha na sake ki ke salaha na sake ki ke salaha na sake ki yanzu kuma an ce za a maida aure ina hukuncin haka to shi shine mijin salaha ko shine waliyinta duka babu aina salaha take sha bai sani ba ko wani zance ne gumi a cikin zuciya yake so ko sai ya ji ina aka kwana alaga mata malam mai hukuncin POS kuma shi ba sana POS yake yi ba ba dan kasuwa ne mai zuwa ya siyo ko ya siyar da yake da bukatun mu'amala da POS ba kawai yana so ya dinga kallon sa a matsayin maciya riba ko wanda ba sa aikata halas yana so ya san hukuncin sa kawai alaga mata malam wata ce ta tafi Abuja da sunan ta je za ta je gurin yan uwanta kuma sai aka sace ta shikenan sai yan boko haram ko yan bandit sai suka mata ciki alaga mata malam na hukuncin wannan cikin ba kanwar shi bace ba kanwar uwar shi bace babu kowa kawai yana so ya wasa kwakwalwa ya wasa kwakwalwar malami to idan kai kana da hankali ne tambaye ka wannan ka ce mishi waye abin ya faru shi dan yace amala ina so inji ne ko ce to baka da amfani ba sai ka ji ba tunda ranar kiyama za ta tambaye ka akan wannan ba ka tambaya akan tsarki ko sallah ko alula ko azumin da ake bin matarka wanda bata yi ba ga ramadana ya kusa ko batu akan wani abu da ya shafi tarbiyyar yayanka ko yadda zaka dinga yi iyayenka addu'a da suka mutu wannan shi kamata ka tambaya shine abin da zai amfane ka ya kamata mu gane wannan jama'a amma mutane suna saka kansu a cikin wannan rigima kuma rigima har ta yi fadi sai wani ma ya je kawai sai ya rubuta a Facebook da Allah jama'a gidan nan ina da tambaya tambaya ta kaza wani wanda ya fi shi rashin hankali in ya san wani malami kawai sai ya tagin din shi sai malam ku zo ku bada amsa saboda rainin hankali da rashin sanin darajar ilimi to in ka san mutuncin ka ba a shiga irin wannan abu domin ciniki ne yake ba za a je shi akan Facebook haka ba ko yawwa in tallage saka cewa yana da mota ta siyarwa ko gida ko yana neman aure yana so ya aure a gari kaza ba za ka yi tagin wani dattijo da ka sani a garin yana da ya ka ce gashi rai bai bada ishi ba amma sai ilimi ne yake wannan wulakancin to sai malaman farko suna irin wannan tambayar idan an musu irin wannan tambayoyin sai sun tambaye ka shin abin ya faru ne idan ya faru sai su nema mishi amsa idan bai faru ba kuma shine sai ce to abin mutane a yayin da suke domin idan ka je kana ta gaggauto kanka da bala'i sai ya faru da kai ya faru zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta hadisin anan cikin umda hadisin masu li'ani din mai li'anin nan haka kawai ana zaune sai ya ce kai yanzu idan mutum ya kama matar shi da kwarto ya zai yi ya dinga kirawo kanshi wannan musiba sai da Allah ya jarrace shi da ita da kanshi bai ce ya manzo Allah ka ga abin da nake ta faɗa ya faru da ni sai annabi ce to bulala 80 a gadon bayan ka ko ka kawo shedu ce to wallahi shi kuma ya rantsa da Allah ya ce wallahi ba zai yi a yi zina da matar shi kuma a mai bulala ba zai yi ba wallahi ai za a mai an mai gida da waje kenan to Allah ya taimaka masa Allah ya samu shi mafita ta hanyar li'ani to da haka ba a san mutum ya dinga yawan ambaton sharri da fatan sharri da lissafa wa kanshi sharri la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zalim ko mutum yana sai mutum ya kira ka ce alga ta malam ya hukunci idan mutum ya kada wani a mota ashe kuma wanda ya kada din ba musulmi bane akwai kafara ko babu halafa bai da kudin mota bai taba ma sanin yanda ake samun lasisin mota ba ko kuma ko yana da ita bai taba samun wannan jarabawa ba to ina ruwanka da wannan zancen in ka ce mishi a ina ya faru sai ce a wato malam akwai wani abokin mu ne ta ka taba faruwa da shi tun shekara 5 da suka wuce duk da ni ma dai Allah ya mai rasuwa yanzu amma dai ina so in san hukuncin kaga wannan fudulul kalam ne bai da wani amfani a wurinka ya kamata ka dinga tambaya ne akan abin da zai amfane ka wanda zai enhance addininka ko iliminka ko ya gyara maka tarbiyyarka ko ya lausasa maka zuciyarka dan ta koma ga Allah shi ya kamata mu dinga tambaya akai ina fata mun gane to su ko malamai su kiyayi duk abin da aka tambaye su su ce sai sun bada amsa daga nan wani sai ya haifar da wani rikici ko ya kawo wata matsala ko kuma ran da abin ya faru sai ya zama wannan amsar da ya bayar ba za ta iya warware matsalar ba Allah ya tsare mu malam yace wa an abi nadra qala lamma qadima abu salamat al basrata ataituhu ana wal hasan fa qala lil hasan anta al hasan ma kana ahadun bil basrati ahabba ilayya liqa'an minka وذلك انه بلغني انك تفتي برايك فلا تفتي برايك الا ان تكون سنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم او كتاب منزل ابو نضر شيني المنذر ابن مالك البصري متمن قصر بصره ني شيما يا رسول الله 8 باين هجره امام مسلم يروي حديثا سا ده سوران الاربعه بدل امام البخاري اي مسلم ده الاربعه سبتر ده حديثا سا ابو نضر shine yake faɗa yace lamma qadima abu salamata al-basarata abu salamata ibnu abdurrahman ibnu auf malami ne cikin quraishawa cikin ƴaƴan sahabbai babansa abdurrahman ibnu auf babban attajirin cikin sahabbai abu salama ya rusu 104 bayan hijira yana daga cikin mutum hudu da ake cewa su ne buhurul ilmi min quraish rafuka ko guna manyan kwararrun malamai cikin quraishawa a cikin tabi'ai mutum hudu ne akwai sa'id ibn al-musayyab akwai urwatu dan zubair akwai Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud, sai kuma shi Abu Salamah dan Abdurrahman, duka waɗannan ƴaƴa ne ko jikokin sahabbai a cikin tabi'ai, ba a san wasu da suka kai su ilimi ba a cikin Qurayshawa. Yana cewa, yana bada labari, yana cewa na yi wa Abdullahi dan Zubair, Abdullahi dan Abbas afwan, na yi mishi reni, shi kuma sai mun rowa iliminsa. Abdullahi dan Abbas sa'an shi ne a shekaru, amma kuma Abdullahi dan Abbas ya fi shi kwanduwa a ilimi. To sai ya zama yana kallon wannan adadin shekarun. In Ibn Abbas ya magana sai ya ce, haba malam, ai kaza ne. Ko kuma an tabi Ibn Abbas ka bai ba da ansa, kawai sai tsawa mishi baki. Yace to sai mun rowa iliminsa. Yace su kuma su urwa da suka mai biyayya sai ya jika su da ilimi. Tsawon rayuwar shi yana cewa na yi nadaman gangancin da na dinga malam Abdullahi dan Abbas. Yace saboda ina ganin dan garinmu ne, abokina ne, sa'ana ne, yace sai mun rowa iliminsa. Allah ya gafarta musu gaba daya. To shine a wani lokaci ya zo ziyara kasar Basara daga kasar Madina a zamanin Bishr ibn Marwan, lokacin shine gwamna a kasar Basara. Da ya zo yace shi wannan Abu Nadra, yace ataitu Husaini Abu Nadra, muka je masaukinsa, ana wal Hasan, da ni da malam Hasan ibn Abil Hasan al Basri, Hasan al Basri da aka sani mashahurin malamin nan. Fa qala lil Hasan, muna zuwa, sai yace anta al Hasan, ya kalle yace kai ne malam Hasan, yace ma kana ahadun bil basarati ahabba ilayya liqa'an minka, yace wallahi babu wanda nake fatan na gamu da shi a garin nan gaba ɗaya kamar ka, saboda ya da wata nasiha da yake so mai. Bai ai kuma da sako daga ta, yace sako zuwa ga Hasan al-Basri ba, ko mun gane sai da ya bari suka gamu. Mu ne yanzu kawai za ka hau kan live ne ka ce sako zuwa ga malam Hasan al-Basri, yau ya cika ce mutane da Allah a ci gaba da shiyarin har ya gani, to ba ka cike ba. Sai da ya bari ya je garinsu, kuma har suka haɗu ido da ido, ya tabbatar shi ne, ya ce to dama ina da nasiha da nake so maka. Wa zalika annahu balagani annaka tufti bi ra'ayik, labari ya iske ni cewa kana bada fatawa da kwanduwa iliminka, shine ra'ayi anan, ba wai ra'ayi ganin dama ba, a fahimtarsa a matsayin shi na malami. An tambaye shi sai ya ce ina ganin kaza ya dace ko bai dace ba, ya ce fala tufti bi ra'ayik, ka daina bada karatu da a ganinka. Illa an takuna sunnatul, sai dai kana da hadisi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, au kitabun munzalun, ko kana da aya da Allah ya saukar. An tambaye ka alga wato malam me hukuncin kaza, kaza mustahabi ne saboda Allah ya ce kaza ko annabi ya ce kaza. Alga wato malam me hukuncin azumi tunda alamis, azumi tunda alamis mustahabi ne, annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi kuma ya ce ayi, saboda hadisi kaza, saboda hadisi kaza, kaza kaza kaza, shine wannan ka zauna lafiya kenan. Duk abin da zaka faɗa, ka faɗa aya ko hadisin da ya goyi baya. Idan ba ka da shi, to shine kar ka faɗa, ka ce ban sani ba. Ya daga cikin abubuwan ban mamaki a wannan zamanin, za ga mutum zai iya zama yayin darasin awa ɗaya ko ya hudu ba juma'a awa ɗaya, babu ayoyi, babu hadisai, sai dai zantuttuka kawai da labarai, cewa mun gani a social media, mun ji labari, wani ma yayi posting, ya ce ai kowa ya gani. Wannan shine hujja, ba hujja bane wannan addini. Ya kamata a ce abinda kake na jawabi duka hujjoji ne na ayoyi da hadisai da fassarorin malamai, su za a nassaka su ba da darasi. Amma wannan in banda abinda ya ambata a cikin rutul haja, babu wata aya da zaka ci. To wannan yana daga cikin ibtila'in da muke rayuwa a cikin shi. Ubangiji Allah ka yayi mana shine samu mutane wanda suke dauka cewa surutu shine malanta, yawan karara da iya zance, kuma abin takeici shine mu masu kallo da masu saurare mun fi gane irin wannan yafi samun karbuwa a wajenmu. Mun fi gane cewa ai an zuba karatu, so alhalin an zuba surutu ne kawai. Saboda haka yace wa Hasan al-Basri, ka daina bada fatawa da ra'ayinka, duk fatawar da zaka yi ka yi ta da aya ko hadisi, kar ka yi ta da ra'ayinka. Malam yace isnaduhu sahihu, duk waɗannan asarai suna cikin littafin wato sunanta Sa'id ibn Mansur. Malam yace a sunan Darimi, malam yace babu i'zamul ilmi wa siyanatuhu, babun da ke magana akan i'zamul ilmi, girmama sha'anin ilimi, wa siyanatuhu, da kuma katange mutuncin ilimi. Wato kai mai ilimi, Allah ya baka wani abu ne mai daraja, to ana buƙatar ka san darajar shi, ka girmama shi. sannan ka katange shi daga duk abin da zai lalata darajar tasa. Kamar yadda ka san misali a masarauta da sarakuna da ƴaƴansu suna da wasu protocols, suna da wasu tsare-tsaren da al'adu suka hukunta cewa dole su yi kaza kuma dole kar su yi kaza saboda sanin daraja. Misali yanzu sarki, irin sarki mai daraja irin sarkin Zanzibar ko sarkin Kano ko wani sarki makamancin haka, a ƙa'ida fa in ya saka amawalin nan ma ba zai magana ba, duk abin da zaka ce sai dai mai sunansu, sahabbai suke kowa ya sunansu, fadawa sai dai fadawa su faɗa a madadin shi, kuma duk abin da suka ce dole haka zai yarda. In ka zo misali ka faɗa ga masarki ka ce mai martaba, akwai wani gida da na gani mai martaba an ce gidanka ne, shi ne muka zo muna neman a taimaka mana a ba mu haya za mu fara yin wata makaranta. Sai wallahi da ni tsula ma bulala ya ce baka da hankali ne, sarki zai baka haya dan matsiyata tashi an baka kyauta. Sai dai ka godiya ka tashi kawai ka zo ka shi ta ka zuwa wurinsu ka biya su cin hancin da kuka tsara kai da su. Sarki yana ji na ga yaske ta da gidan shi bai sai ciyawa ba. An ce akwai sarki da aka taba datse mai hannu a mota, irin a buga hannun shi a mota din nan tun daga Kano ko har Azare ne aka ce. Haka ya tafi hannun nan na jini saboda sarauta ba zai iya cewa abu da kofar hannun na ya matsewa ba zai iya yin ihu ba. Sai da aka ji ga hannun shi ya kumbura. Haka ake bada wannan labarin, an ce sarkin Kano Muhammadu Sun suna ɗaya, wallahu a'lam, Allah ya gafarta mai ya rasu. To wannan protocol ɗin ilimi yana da nashi wanda a ƙa'ida tun farko ake koya mutane su, kamar yadda lauyoyi suna da nasu, sojoji suna da nasu, ƴan sanda suna da nasu, likitoci, kowace sana'a tana da wani tsarin, wato conventions, wasu al'adu da dole kai iltizamunsu. Idan kuma ka tsallaka su kayi laifi kuma za a yi maka hukunci ko kuma za ka ja a dinga ganin abin ashe ya daina yin daraja. Yanzu da waye san soja da shigowa cikin mutane ko yayi mai sunan shi irin abin da suke karawa abin nan checkpoint kuma hai dinga karban na goro. Da ba wanda ya san wannan sai ana ganin darajar su, ana girmama su, amma tunda suka fara checkpoint su ma kuma za a dinga gaisawa da su ana miƙawa suna karba ko a ce su kawo canji, sai kuma ba su da irin wannan kwarjinin da suke da shi da. To haka malamai suke, da ka ga ana ganin malami kamar wani inda ka san wani ƙanin annabi, haka ake ganin malami ko anguwa ne aka ci ga wani wanda ake wucewa malami, wani ma iliminsa bai kai ya kawo ba, amma ka za a dinga ganin girmansa da darajarsa, ana ƙaddasa shi, ana mishi biyayya saboda ya ga mutane ne masu riƙe mutuncinsu, masu riƙe mutuncin ilimin, ba a ganinsu a wurare na shirme ko surutu ko rashin sanin daraja kai ko rashin kamun kai, har ma aka wayi gare ku abubuwan da sun halasta amma kawai sai a ga bai dace malami ya yi su ba. Da aka zo wani zamani wanda su kuma wasu malamai suka zo da wani revolution cewa su malamai ne amma ƴan gayu ne su, su malamai ne amma su ma suna yin san duniya yadda kowa yake so, sai suka shiga cikin duk abin da mutane suke yi, sai mutane suka daina ganin wannan kwarjinin na malanta, har kuma aka kwaɓe mata wannan alfarma. Wannan shine abin da ya faru, garin gyara ne sai kuma aka yi gyaran daga Azbina, wato dole a dawo tsaka-tsaki a san cewa malamai da masu ilimi suna da wani mutunci da wata daraja, kuma wajibi ne a ba su wannan daraja, kuma wajibi ne su ma su kiyaye wannan daraja. Duk abin da suka san idan sun yi zai karya mutuncin wannan malantar, ko da halas ne to wajibi ne su guje shi saboda su kiyaye wannan mutuncin. Malam ya ce an Ubaid ibn al-Hasan, daga Ubaid ibn al-Hasan ibn al-Husayn al-Ambari, shi ma mutumin ƙasar Basara ne, hasali ma alƙali ne a Basara, yaro shekara 106 bayan hijira. Yace kasama Mus'ab ibn Zubair malan fi qurra'i ahl Kufa. Mus'ab dan Zubair dan Awwam ya zama gwamna lokacin da dan uwansa Abdullahi dan Zubair yake sarauta a kasar Makka, kafin a zo a samu matsalar da Bani Umayya har suka kashe shi suka kwace gwamnatin. To lokacin da yake gwamna shi wannan Mus'ab ibn Zubair din, da azumi ya zo, hina da khala sharu ramadan, da azumi ya zo sai ya raba wa malamai palliative, aka raba musu kuɗaɗe da kayan abinci da dai kaga ana yi da nan, wato don kowa ya ɗan numfasa, don kuma su shagaltu da karantarwa da ibada da sallar dare da tafsiri, ya zama ba su da wata matsala game da abincin gidansu. Sai ya ɗauki kuɗaɗe sai ya raba musu. Fa ba'atha ila Abdurrahman ibn Ma'aqilin bi alfay dirhamin, akwai wani mutum cikin tabi'ai shine Abdurrahman ibn Ma'aqil ibn Muqarrin Abu Asim al-Kufi, ɗaya daga cikin manyan malaman ƙasar Kufa, ya rasu da wurwuri, ya rasu da shekara ta 88 bayan hijira. Ya da hadisi a cikin Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i. To wannan malamin da aka aika mishi dirhami 2000, wannan kuɗi ne mai yawa, kamar ka ce miliyan 2, ya mafi miliyan 2 ko kuma a ce miliyan 20, aka aika mai da kuɗi masu yawa. Faƙala lahu, da saƙon cewa ista'in biha fi shaharika hadha. Allah ga ta malam, ga wasu kuɗaɗe ka yi amfani da su cikin watan na Ramadana, a ci da iyalai, a musu kayan sallah, a yi iftar, a yi sauransu. Muna so a yi mana addu'a, an aiko da kaya kenan ko? Faraddaha, sai ce a mayar. Faraddaha Abdurrahman ibn Ma'aqil wa qala lam naqra'il qur'ana li hadha, yace a mayar a ce masarki mu ba mu karanci alqur'ani dan a ba mu kuɗi a duniya ba. Jama'a kuna jin irin da malaman da suke fake nan, kuma ba ru ba zuwa yin roƙa ba, baban badanci yaje ba, a'a yana gidansa ko yana makarantarsa aka biyo shi da wannan kyautar. Kuma wanda ya bashin shugaba ne mutumin kirki ba, ba shugaba ne azzalimi ko macuci ko wanda mutane suke Allah ya isa akan shi ba, a shugaba ne mutumin kirki, Mus'abu dan Zubair mutumin kirki ne, kuma mai san addini ne, shi ma baban shi sahabi ne. Wannan malamin wataƙila bai fi shi zarfin ilimi ba, amma shi dai Allah ya zarfe shi da malanta, wancan kuma Allah ya zarfe shi da sarauta, kuma ya aiko mai ne dan ya taimaki kansa, ba wai dan ya taimaka wa malamin ba. Sai malamin ya ce a shi baya bukata a mayar. Me yasa yayi haka? Saboda kiyaye mutuncinsa. Kullum abin da ake fara shi ne cewa shi malami idan ya je kusa da masu sarauta, to zai iya rusa darajarsa a cikin mutane. Amma shi mai sarauta in ya zo kusa da malamai, to samun ɗaukaka yake. Sai ya ga cewa to shi wannan na Allah ne, ai yana hulɗa da malamai. Amma su malamai suna hulɗa da sarakuna, to nan da nan mutuncin suke zubewa. Ibn Shihab az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri, babban malami da a cikin tabi'an nan da ake faɗa, babu masanin hadisi kamar shi. An ce akwai hadisai wajen guda 80 wanda shi kadai ya ruwaito su. Amma da ya raɗi masu mulki, sai da aka dinga ganin bai kyauta ba, sai da aka dinga faɗin maganganu a kansa. Haka irin sa Abdurrahman ibn al-Jawzi, haka irin gasu nan da yawa, duk malami a cikin tarihinsa in ya zama cewa daga cikin abin da ya yi akwai raɓan masu mulki, ya zama na fada ne shi, ko da fa zuwa yake musu nasiha, ko da su ne suke nemo shi, ko da a ce wato idan ya je ba ra'ayinsu yake bi ba, kamar sai kaga cewa a cikin tarihinsa sai an ce ai malamin fada ne, sai zama wannan ya ɗan rage mishi kima. To yana kuma ga malami wanda ya tsinduma tsindim cikin harkar fadanci, ko kuma wani wanda kawai ya zama kawai shi ma ɗan siyasa ne, yana da jam'iyya, yana da kati, wani ma zai takara, kuma yanzu har zuga ma malami yake ana cewa wasu su fito su takara, su ma ai 'yan ƙasa ne. Wannan ba alkhairi ba ne ga sana'ar malanta, mu gaya wa kanmu gaskiya, ba alkhairi ba ne a ce malami ya juye zuwa wai ɗan siyasa irin waɗannan 'yan siyasa namu, wallahi ba alkhairi ba ne. Yawwa, duk da yadda mutane suke ganin wai hakan zai zama alkhairi, ba zai iya zama alkhairi ba, saboda bai zama alkhairi a baya ba. Domin hatta na bayan za ka ga cewa da hankalinsu da kyakkyawan wato matsayin nasu, amma ba su sha yadda ake tsammani. Bisa Ashokul Albani wata magana da yake faɗa, yake cewa minas siyasati tarku siyasa, yace yana daga cikin sanin ciwon kai wato iya zama da mutane shine in kana malami shugaban siyasa. Ina ganin mu a Najeriya yanzu mu kwa fahimta wannan, saboda jama'a ku duba ku ga yadda mutuncin malamai ya zama kamar karmami abin ja a ƙasa, kowane kare da doki yana iya faɗan abin da ya ga dama akan malaman mu a yanzu. Kuma duk me ya jawo shine wannan mu'amalar su da masu mulki. Kuma na rantse muku da Allah, jama'a, akwai waɗanda fa da kyakkyawan manufa suka je wurin mutanen nan, mu akwai wanda mun san su, muna hulɗa da su, muna magana da su, kuma suna faɗa mana irin ƙoƙarin da suke a cikin zaman su tare da masu mulkin wajen rage ɓarna da kawo gyara. Amma talaka da yake gefe ba ya iya ganin wannan, bai iya gani, shi abin da yake gani kawai da su ake haɗa baki ana fitar da mu. Amma su suna ganin suna wakilta al'umma ne, saboda haka wasunsu ma sun yarda cewa a zage su ɗin a ci mutuncinsu, su dai sun san abin da suke yi don Allah suke a wajen. To wannan kaga duk wanda ya shirya wa haka ya zama ya shirya wa cewa zai iya sayar da mutuncin shi ba ruwan shi da kowa abin da ya gamsu kawai shi zai sannan kuma ya sani cewa ba zai iya ci gaba da samun mutunci da alfarma karantawa ba domin mutane ba su sauraron karantawar shi ba saboda haka koda an samu wasu malamai da suka ba kansu fatawa cewa su sun zama ƴan fada to ya kamata dai a samu wasu wanda za su wanzu a aikin karantawa in ba haka ba ilimi zai lalace za a waye gari ba a ganin mutuncin kowa kuma za a waye gari duk wanda ya magana ba za a saurare shi ba yanzu irin waɗannan zarafin da ake ciki da waɗannan kwanakin da waɗannan shekarun babu shakka malamai a yanzu suna cikin jarabawa tare da cewa fa su ne masu ka rage masu raguwar mutunci amma jin da mutunci sai yake ne mai daidaici sannan kuma su ko da yaushe masu mulkin suna amfani da malaman ne don interest din su ba don addinin ba musamman a kasashe irin namu kawai wani malami ne yake da farin jini yake da fada a ji yake da mabiya waɗanda idan ya gaya musu za su ji to bari kawai su same shi su faɗa mai abin da suke so a faɗa shi kuma ya dinga faɗi ba za a ce malam je ka ce musu kaza bane a cikin fira ne za a dinga jiwo muku wasu ra'ayoyi a dinga nuna muku ai ga abin da yake gudana kuma da abin da ya kamata su yi musu na kyauta ko al-ihsani za su yi musu ko alfarma alfarma a ɗauki yayinsu aiki ko a samu musu scholarship ko a ba matansu wani palliative ko a gina musu masallatai ko a gina musu santoci shi ne kawai abin da ake ko a ba su dama su samu wata kwangila da su ma su samu kuɗi duk abin da za a ba mutum bai wuce in dai kuɗi za a bashi sunan kyauta bai wuce kuɗin kashewa ba amma za a buɗa mai wata hanya ta arziki da shi ma zai samu to da zaran ya samu wannan kuma dole kuma an sisi ta shi za a ga cewa maganin shi sun canza ba da talakawa suka saba ji ba wannan kuma kowa aka mai haka ya karba fa sai ya yi wannan fa magana ta gaskiya magana ta Allah shi ma talakan da yake wannan hankoran da za a bashi shugaban matasan jami'a shi ma haka za ka ga ya zama saboda haka idan muna son malamanmu su zama ba kwana to dole mu ne za mu dauki ɗawainiyar su amma tunda mu dauki ɗawainiyar su ba muka bar su suna bugabugar su kuma a wannan zamanin na tsananin rayuwa duk wanda ya baka yi shine naka saboda haka waɗannan masu kuɗi a tajire da sarakuna in suka ba su dole su kwace mana malamai mu san wannan ba zai yi mu ba su da yunwa ko mu dinga zagin su ba da haka malami da bai iya ci da gidan shi yanzu ya zama yana da store cike da abinci da yana gidan haya yanzu ya mallaki gida da bai da mota yanzu ya mallaki mota yanzu yana iya duk harkar da ya ga dama har ya kai yayin shi kasashen waje karatu da yashi yanzu sai ka kai talaka sai dai kai ta ihu kana Allah ya isanka ya riga ya zama irin wadancan din Allah ya kyauta saboda haka dai tsakaci mai wuya abin da ya kamata dai malami farko tukunna ya tsayi da kafarsa ya zama da sana'a yi kuma ya zama da kana'a kana'a ce aka rasa da kuma tsabaragen son duniya da ya mana yawa da kuma son mu rayi irin rayuwar ƴan duniya wato kowane mutum shi ma yanzu da sunan almajirci ko malanta so yake irin rayuwar da ƴan duniya suke ya hau irin motar su ya ci irin abincinsu ya sa irin stress su ya aure irin matansu ya yi tunani irin nasu sannan kuma mu talakawan muna jin daɗin mu ga malamanmu sun yi haka don kar a ce mar malamanmu talakawa malaman su wane suna da shi malaman ba su da shi ya kamata a ce malami yana da kana'a yana da kin abun duniya irin yadda malaman da suke amma idan ya zama cewa abun duniya kawai ake so to dole a neme shi ko ta halin kaka Allah ya kyauta malami sake cewa an Ubaydullah ibn Umar anna Umar ibn al-Khattab qala li Abdullah ibn Salam man arbabul ilm yace Umar dan Khattab ya tambayi Abdullah dan Salam wannan kwararren malami cikin sahabbai wanda da bayhude ne yana da ilimi sosai ya tambaye shi yace su wane ne wato jagororin al'amarin ilimi qala yace allazina ya'maluna bima ya'lamuna sune masu yin aiki da abin da suka sani aiki da abin da ka sani shine asalin ilimi qala sai ya sake ce mishi fama yanfil ilma an sudurir rijal to menene yake kautar da ilimi daga zukatan mazaje kaga mutum mai ilimi amma ya waye gari kamar jahili kaga mutumin da yake iya faɗan magana ta gaskiya yanzu bai iya faɗanta ka ji kamar ya manta ma karatun da ya iya da me ke kawo haka qala tama'u yace kwadayi shine attama larabawa suna da wani karin magana suke cewa attama'u waddara ma jama'a kamar yadda bawo yake cewa ne kwadayi shine menene ba babudin wahala to haka ba larabawa yake cewa attama'u waddara ma jama'a kwadayi shike wargaza duk abin da aka tara da mutuncinka da dukiyarka da duk abin da kake ganin ka samu inda kana da kwadayi za ka wargaza shi kwadayin shugabanci kwadayin kuɗi kwadayin shahara
kwadayin samun shiga a gun masu mulki duk waɗannan sunan su kwadayi to duk waɗannan uban su suke wargaza mutuncin malami su wargaza mai daliban sa a wai gari da ana sauraron shi ba a sauraron shi a wai gari da in yi magana ana karba yanzu ba a karba ko aya ya ja sai an ce ba dan Allah ya ja ta ba wallahi duk sun da yayi kira zuwa ga wani sai an ce ƙarya ne ba a yadda ba munafurci ne yanzu ba ku duwa ku ga ta nake campaign ana farawa ne sai wata uku kafin zabi ake campaign ko kaga magana campaign yanzu ba ta su ba kwata kwata amma yanzu wani malami na cewa zamu yi gaza kace campaign suke musu campaign ne ƙarya ne tayyu ƙaryan ne tayyu ba ƙaryan bane Allah masani amma dai haka mutane suke lissafawa saboda haka zaka ga wurin da da idan an ce za a yi wa'azin mako ko wa'azin ƙasa za a tare a cika yanzu sai a zo azin sai ga sai dai yan agaji kawai da su da malaman mutane sun ce ba ruwansu wallahi jama'a muna cikin jarabawa ba dan kadan ba wannan abu akwai takeici to ya kamata mu dawo cikin taitayin wannan kwadayi da muke gani da wannan jarabta ta duniya da muke gani ba inda ta kai mu abinda Allah ya riga ya faɗa man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhuma madhura Allah ya ce duk wanda yake son duniya to ya sani muna da ka'ida ajjalna lahu fiha zamu gaggauto mai da duniyar a cikin duniyar ma nasha'u abinda zamu bashi dama abinda muka riga muka yi nufi liman nuridu kuma sai wanda dama muka nufa zamu ba wato san duniya ka bai sa Allah ya baka sai abinda dama can Allah ya nufin baka ko baka nuna jarabar ka ba kuma sai waɗanda dama Allah ya rubuta cewa zai ba su kadai ne ba su amma idan ka sa san duniyar sai kai asarar lahira shine Allah ya ce thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha akwai malamai da dama da suka guji duniya kuma Allah ya ba su ita amma suka nuna ba su santa Imam an-Nawawi dan attajire ne dan masu kuɗi ne saboda tsaka tsantsan yana zaune a garin Dimashka baya iya shan ko ruwa sai da kuɗin da aka turo mai daga ƙauyensa da baban shi yake bashi allowance na wata-wata da su yake siyan abinci da su yake siyan duk abin da zai bukata bai an san sadaka bai an san kyauta bai an san albashi saboda tsabar taka tsantsan kaga nashi akwai gulbi ma a ciki to haka suke malaman da suna gudun abin da zai bata darajar ilimin su kadiji wannan malamin yace abin da ke jawo matsala ga malanta shine kwadayi kwadayin rayuwar duniya kwadayin son a sani a samu kwadayin son cewa sai an ji labarin ka sai an yi da kai Allah ya zika malamin kurgume Allah ya gafarta mishi tsanake kowa har yanzu shi yake kira yana takama da shi ana mai addu'a amma bai kwadaitu da duniyar nan ba kowa ya san irin labarin abubuwan da ya dinga yi da abin da aka mishi ma ne yake rabawa ya tashi riga kwaya ɗaya wannan ta ganin sarki bai da ita sai dai jallabiya kawai da ɗan rawarinsa amma kaga ya gama lafiya saboda ya tsaya akan ƙana'arsa to wannan shine tafarkin malamai amma a ce malami ya mutu ana lissafin a ƙarat ana lissafin gidajen shi da filayensa ka ji kamar wani attajiri ne ya rasu Abuja yana da gidan miliyan 800 a Kudu yana da na miliyan 80 a Kano yana da na miliyan 70 a ƙauyen sai yana da na miliyan 3 yana da gona wata katuwa ta kai hekta kaza ka rasa ina ya same su kuma shi ba a san shi a matsayin dan kasuwa ko wanda ya gaji dukiya ba to kaga dole ya zama cewa ashe abinda ya dinga yi a rayuwarsa to ba yake ilimi bane kenan wannan kudin koda na halas ne to ya kamata a ce ya ciyar da su ne a aikin da zai amfane shi na alkhairi Allah ya jika malamin mala albani na mu mala albani na mu na zaria Allah ya gafarta mishi Allah ya kara mai rahama ya daga cikin mutanen da suka gwada misali na yadda ya kamata malami ya mu'amalanci duniya ya same ta a ƙarshen rayuwar shi din amma bata rudar da shi ba malam ya samu kuɗaɗe ƙarshen rayuwarsa da haka ake kawo mai kuɗi mu a gaban mu za a kawo su lokacin ana kawo cash sai a kawo chicken Ghana must go wallahi haka malam ya tarabar da su in yace ma ka zo ka karba in kai latti bayan awa biyar zaka yi tare da sankari sai malam kana bin mu bashi mun ce ka zo ka ansa ba ka zo mun riga mun kashi sai ka bari sai wasu sun zo saboda da yara su kuɗin da ke cikin bankin shi basu kai 5,000 ba kwata kwata wasu yan kuɗi ne haka yan can 1,000 can 2,000 amma kaga abin da ya bari na kayan da ya bawa Allah wanda har yanzu yana jin aladin ladan shin Allah ya su inda ya bar shi a matsayin gado shekara 11 yanzu yana tunanin cin ya gada kowa ya kuma yadda yake da ya ce misali gado ne ko kuma shi ya ta cin kayan shi da bai dinga jin wannan alat din da muke mishi fata yanzu yana ji ba to haka irin masu kudin nan da suka irin su malamin Alhaji Danja da makamantan su wato idan malami ya samu kudi ya kamata ya inganta harkar wa'azi da da'awar shi ba wai ya inganta rayuwar sa shi ya zama dan duniya ba kuma sai aka waye gari dalibai ma duk wani abin shi muke sha'awa gani muke shine malanta a ce malami yana fantamawa yana abin da ya ga dama kaga malami da odali malami da kasan gwamna malami da kombol malami da kaza haba jama'a yosho wannan zai wa'azi ya ce mutane su guji duniya gashi shi ma ana ganin shi duniya ya tinkara ka'in da na'in ya kamata in zaka dinga mutane wa'azin a guji duniya a ga cewa kai ma kana sassauta binta wato kana amfani da ta ne iya bukata kawai domin kuma gadan annabawa kake kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da kake shi kan kujerarsa ba a san shi da son duniya ba amma ba shi zabi cewa in yana son duniya a bashi ita rayin da aka ba Sulaiman dan Dawuda kun kuma baya so ya fada a yi shi irin annabi Isa annabi talaka wanda bai da komai bawan Allah Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi irinsa me zai zaba sai ya tambayi Jibril shawara ce to kai me kake gani abokina Jibril kaga amintacce ne a wurin Allah nazala bihi ruhul amin ala qalbika la takuna minal munbari ko minal munbirin sai ya ce ka zabi irin annabi Isa sai zaba sai zama wannan ya fiye masa daraja a wurin Allah ya zama Abdullahi wa rasulu kai ya zama nabiyullahi wa malikum fid dunya annabi amma kuma sarki duk da annabi Sulaiman fa Allah ne ba shi sarautar kuma ya yabe shi amma dai a wurin Allah irin matsayin da annabi ya zaba irin annabi Isa ya fi a wurin Allah fiye da wancan yanzu ga mutane abinda suke so kowa abinda yake so karshen duniya ya zo kowa so yake dai a ce shi ma dai gashi yana fantamawa to ba haramun bane idan halas ne amma dai a wurin malami ne karantarwa to ba wannan ya kamata ya zama abin nema a wurinsa ba idan kuma ya sama to ya kamata ya abin arziki ne da shi ina fata mun gane ya nemi arzikin in ya samu kuma ya abin arziki ba ya nemi arziki in ya samu kuma ya zama dan duniya ba Allah sa mun gane conclusion din malam ya sake cewa an Sufyan ina ne ma an Ali kala sayyidina Ali yace radiyallahu anhu ta'allamu al-ilma ku koyi ilimi fa idza alimtumuhu idan kuka iya shi fakmizu alaihi to ku yi ruko da shi kamar al-kazim shine kamar ka gintse shi kanka bari ya rabu da kai kamar inda wal-kazimin al-ghayb ولا تشوبوه بضحك ولا بلعب كركو ركركتا ilmunku da wasa da dariya fatamajjuhul qulub sai zakata su kyamaci ilmin zakata wanda suke lafiya su kyamaci ilmi dan jama'a ku duwa ku wannan ba shine abin da muke ciki yanzu zamanin mutum wai malanta ta zama comedy malanta ta zama content creation malami ya zauna a majalisin ilmi a cikin masallaci wuri ne alfarma ɗakin Allah da ya kamata a tashi ana jin tsoron Allah a tashi ana jin zakata sirrawa a tashi ana jin cewa an ƙara imani ana istighfari amma ya tashi kawai ana shewa ai takabbar bari ana sai gari ya waye Allah ya kiyaye ka shi kuma yana ta sakin yana ta sauka daga shanda kawai yana ta sakin baki wani ma har yayi batsa ya ambaci ababen da ba a san ambato na tsiraici ko na rashin mutunci wani ma hayye gulma ko yayi zagi duk da sunan malanta mutane suke wannan to kaga shine ana ta dariya ana ta wasa har zakata su gashi ba ilimi yake wannan abin shi muke rayuwa cikin shi malanta ta zama content creation har ma wanda baya yin haka ana ganin kawai dan kauye ne ko outdated bai san yadda ake yi malanta ba musamman mutane masu irin wa'azin mata wa'azin walima wa'azin gayyata an suka je kawai sharholi ya su kawai suke ko ko malami ne zai karantar da ku ya wuni yana gararan bassa sai an kira sallar magariba kawai ya zo dauki littafin ma wani irin na cikin masallaci zai dauka ina aka kwana a ci gaba da tafsiri saboda haka dole ko an ja baki kawai fira zai kama kawai ya faɗi nan ya yi labarin aure labarin saki wayoyin da aka bugo mishi ko wani rikici da ya ji ana yi a Facebook shi ma ya sa baki shikenan fa har awa ɗaya ta kare wallahi jama'a mu daina bata lokacin muna sauraron irin waɗannan mutanen mu daina bata datan mu da kuɗin mu muna kallon su wallahi bata wa kai lokaci ne kawai duk wanda zai koya maka addini ya ja maka aya ya ja maka hadisi ya faɗa maka fassarar malamai ya faɗa maka hukunci khalas makaranta ta koyan addini ba wurin wasa da dariya bane sabai suna zama a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su shiru aka ce kamar an daura musu tsuntsu akan kansu an ce kada ku motsa ne tashi amma zaka ji malami yana surutu wani ma fa ga azumi cikin ramadan ga azumi ga masallaci lokaci ne alfarma wuri mai alfarma amma babu abin da ba zai faɗa ba duk abin da ya ga dama ya go bakin shi da ashariya da sukan mutane da zagi da jahiltattar da su da batsa da sakin baki da fadin labaran da bai san asalin su ba yuhadithu bi kulli ma sami'a duka zaka ja bakin shi aliyace ku kiyaye ilimin ku ku zama masu kiyaye shi idan kun yi shi Allah ka tsare mu malam ya sake cewa babu yukrahu lil alimi an yamshiyar rijalu wara'ahu daga cikin abin da ake kyamata ga malami shine a ce yana tafiya ana bin sawun sa malami mai tafiya da convoy haka duk inda yaje almajlis na bin sayu haka kamar an kawo barawo ce malami bai tafiya shi kare ba sai da wasu suna bin shi wasu suna tattarewa kasumari a gaisa da shi haka kawai malami sun zama wasu irin abu malam masu ban mamaki an Sulaim ibn Hanzala daga Sulaim ibn Hanzala yace qala ataitu Umayy ibn Ka'ab naje gun malam Ubayy dan Ka'ab li natahaddatha ilayhi dan mu tattauna da shi wannan malami ne shi ma mutumin kasar Kufa Sulaim ibn Hanzala yace falamma qama qumna da ya miƙe sai muka miƙe wani hannu namshi khalfahu yana tafiya muna bin shi a baya farahikana Umaru sai Umar ya riske mu Umar dan Khattab radiyallahu anhu sai ya riske mu fatabi'ahu fadarabahu Umar bid-durra sai Umar yaje kwada mai sanda ya maka mai sanda ya kara maka mai kaza Umar baya son wasa qala sai yace fattaqahu bi dhira'ihi sai fara karewa da hannun shi aka kawo duka kana karewa haka fa qala ya amiral mu'minin ma tasna'u ma nasna'u me muka yi wannan fa Ubay dan Ka'ab wani babban alarma ne fa cikin masu karatun Qur'ani tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya ce masa Allah da kanshi ya ce a gaishe ka saboda iya karatun shi yace Allah ya faɗi sunan yace kware ko sai fashe da kuka amma Umar kawai kwala mai sanda ya kwala mai sanda kawai yace me muka yi qala aw ma tara fitnatan lil matbu'i madallatan lit tabi'i kai baka ga jarabawa da kake nema ka sa kanka ba kai da ake ni zaka iya fitinuwa wanda ke binka shi ma ya shiga cikin fitina to haka ba daidai bane malami a ce dan zai fito kawai wai sai an biyo shi yu haka ana bin shi wai saboda a nuna shi wani mai alfarma ne kamata yayi zama kamar kowane mutum wata mata ta zo inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba ta ma gane shi bane yayi ce mata kiya hakuri tace ina ruwanka wani ya ruwa har cikin masallaci yace a cikin kuwaye annabi waye Muhammadu saboda bai da wata kama da ta bambantar ta mutanen sa to amma malami ya ce duk mutumin da zai wuce yana so sai an gan shi an san ya zo motoci wasu gaba wasu baya ina kafa ne mutane a gaba wasu a baya ana ba shi tsaro kamar gwamna kamar yana da immunity to wannan ya saba wa ka'idar salaf sai dai idan a wurin da ake tsoron za a cutar da shi to wannan ya zama wato dan ba shi kariya kenan wannan dan kare lafiyar sa to a yin haka amma ya zama kawai ya zama al'ada to wannan ba daidai bane wani Ibrahim kala kanu yakrahuna an tuta aqabuhum su mutanen farko malaman farko cikin sahabbai da tabi'ai sun kasance suna kin a dinga bin sawun su a dinga raka su duk inda za su je isnaduhu sahihun isnadun wannan shi ma ingantacce ne duka suna cikin wancan littafin na sunan na ad-darimi wa an sufyan an umayy qala daga sufyan dan uyaina shi kuma yace daga umayyu ibnu rabi'at al-muradi al-kufi sunan shi kenan umayyu ne kun umayyatu da ake cewa yana da hadisi a cikin littafin kitabul qadar na Abu Dawud sunan shi Umayyu ibnu Rabi'ata al-Muradi al-Kufi yace mashau khalfa aliyin wasu dalibai ustazai sai da Ali yana tafiya sai suka dinga bin bayan shi suna take mai baya faqala anni khafqani alikum yace in daina jin karanta kalman ku matsar da karanta kalman ku daga inda nake wato yi musu tsawa cewa su daina bin shi kenan yace fa innaha wannan abin da kuke gani mufsidatul liqulubi nukar rijali wato tana bata zukatan wawayen mazaji idan mutum ana mishi haka sai wauta ta dauke shi ya dauka ai yanzu fa shi wata tsiya ce shi wani mashahuri ne shi yafi kowa sai ya fara dagawa ya fara ainihin wato girman kai shikenan daga nan kuma ya lalace ya balbalci Allah ubangiji ya tsare Allah ya gafarta ma mallam ya sake cewa babu akhadil ujrati ala ta'limil qur'an babin da ke bayani akan karban kuɗi dan a karanta da alqur'ani wannan mas'ala ce ta sabani tsakankanin malami bari mu ji hadisin da zai kawo tukunna kafin mu dan ƙara magana akan ta yace an ubadatu bin samit qala sayyidina ubada yace allamtu nasan min ahli suffati alkitaba na karantar da wasu mutane cikin ahli suffa cikin talakawan nan sahabbai wanda a farkon musulunci ba su da gidaje a masallaci suke kwana su ake cewa ahli suffa ba su da gidaje ba su da sana'a talakawa ne sai su kwana a masallaci idan wani ya zo mai arziki sai zo sai rataye da biyu sai rataye musu nono haka shi suke ci su suke sha to sai koya musu rubutu da karatu shine alkitaba wal qur'ana yace kuma na koya musu wani abu cikin alqur'ani fa ahada ilayya rajulun minhum qausan wani daga cikin su da talaucin shi nan sai ya dauki kwari da baka sai ya bani kyauta fa qultu sai nace lastu laysat bi mali to wannan abin da ya bani dai ba kudi bane ba inda zan sayar in samu kudi wa armi an ha fi sabilillahi kuma zan yi amfani da shi wajen jihadi dinga harbin kafirai amma da haka sai ya ce la'ati yanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fala as'alanna amma bari in je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in tambaye shi hukuncin wannan abin fa ataituhu sai na je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qultu ya rasulullah yace mishi ya manzon Allah rajulun ahada ilayya qausan wani mutum ne ya bani kyautar kwari da baka mimman kuntu uallimuhu alkitaba walqur'ana cikin wanda nake koya musu karatu da kuma alqur'ani walaysa bimalin to naga ba dukiya bane shi sai na karba wa armi anha fi sabilillah kuma ta muna amfani a gun jihadi qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in kunta tuhibbu an tutawqa tawqan min narin faqbalha idan kana so ran alkiyama a sa maka wani sasari a wuyanka a sa maka wani baka a wuyanka na wuta dauka shine abu cycle haka ce to ka karba kana so ran alkiyama kai ka wuta ka karba ai ku dole ya mari kenan ko wannan cikin sunan Abi Dawud da Ibn Majah kuma sahihi wani bai ibn kabin kala allamtu rajulan alqur'ana bai yace na koya wani mutum alqur'ani fa hada ilayya qausan sai ya bani kyautar wani kwari da baka fa zakartu zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala sai yace in akhaztaha akhazta qausan min nari in ka karba ka karbu wuta fardattuha shine ni ma naje na mayar to kaga hadisan da ya kawo a zahiri mallan yana goyen bayan cewa ka karba kenan da haka bai kawo hadisan da shi za ka saka to matsala ce tsohuwa ta rigima tsakanin malamai matsala ce khilafiya malaman suka dauki zahirin wannan hadisan suka ce haramun ne ba'idan akwai mutum wani abu na alqur'ani ko wani abu da ke da alaka da shi kaman tafsiri ko tajwidi ko qira'at ko wani ilimin musulunci kuma a baka kuɗi ka karba da sunan abin sadaka in kai ka kaci haram suka ce da shi da limanci da ladanci duka haramun ne a baka kuɗi kai wannan shine zahirin mazhabin ainihin Hanabila da Hanafiya wasu kuma malamai suka ce a ya halasta saboda ai waɗannan hadisan sun zo ne an sake wasu daga baya wanda suke na halastin shine hadisan da misali hadisin wancan da ya ainihin wato a yi ruqya aka bashi kuɗi ya karanta Fatiha annabi ya ce mishi madaraka annaha ruqya aka shi ma Qur'ani ya karanta aka bashi kuɗi da kuma wanda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya auri wannan matar da take tana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da kuɗin bai ga ta dace da shi ba wani yace yana son ta yace ka kawo sadaki yace bai da komai yace ka kawo ko zoban bakin karfe yace bai da shi aka ce to koya mata abin da kake da shi na alqur'ani ya koya mata wasu ayoyi shine hadisin shi shine sadakin sa shi kaga ya biya sadaki mu ana biya ne da abin da yake asali mumawwal ne matsayin kuɗi yake sannan suka ji kawo da maganganu ire-iren waɗannan suka ce ya halasta kai tsaye saboda ijara ce saboda aiki ne kai aka biya ka kuma kaman a wannan zamanin sa Sheikhul Albani sa da wannan ra'ayi Nasiruddin Albani da makamantansu wasu kuma suka ce a'a abinda ya halasta akwai wanda ya halasta akwai wanda bai halasta ba ya halasta idan ruqya ce kai ruqya daban da ta'ali ya halasta idan wato an yi jinga da kai kafin ka karantar shine irin abin da ya faru da shi wannan da ya bada sadaki kaga ai kafin a karantar ne ba sai bayan da ka karantar ba wasu kuma suka ce ya halasta a san da baka tambaya ba an baka ne da sunan ihsani amma muga ta tafsiri da malamai suka wanda ita ce tafi zama daidai shine ya halasta da sharruɗa sharri na farko ya zama kana da bukata zuwa ga abin ta yadda zai za a ce an tara lokacinka an hana ka zuwa kai wani abu sai dai wannan aikin za a baka a madadin lokacinka ba a madadin karatun da ka koyar ba sannan suka ce ya zama cewa hukuma ce take biya ba ɗaliban ba daga asusun gwamnati ko daga asusun makaranta ko daga wani wakafi ko daga wani muhsini domin wannan maslaha ce ta addini idan aka ce duk ba za a biya ba to sai kowa ya ce ba zai yi ba sanadiya kuma sai a waye gari jahilci ya lalube mutane gabaki ɗaya inda ana biyan mai aka kare saboda ka saboda wannan maslahar ta amma to za a fifita ta akan wancan ainihin wato hanin saboda ka babu laifi idan mutum yana malami ana biyan shi albashi ya kanta da alqur'ani ya zama hukumar kasa ta take biyan shi ko hukumar gwamnati ko daga cikin wani wakafi ko wata taska ana biyan shi amma a ce yaran ake taxin dole sai sun bayar to wannan shine mahallin da ake ganin cewa abu ne mai hadari kuma duk da haka gabaki daya in dai har kana da halin da zaka karantar ba a biya ka ba to ya fi alkhairi domin shine zai tseratar da kai asali ya fi tseratar da kai daga duk wani abu na riya ko yi dan duniya da kuma hadarin yiwuwar cewa wannan hadisin suna iya cinka saboda haka zai zama kai malami ko mai karantarwa kana da wata sana'ar da kake ka tsaya da kafarka kana yin abin da ya kamata kana aikin gwamnati ko noma ko kiwo ko kasuwanci ko aikin kamfani ko private kuma dan kristan ne da ake taba yanzu ko yanzu mace ko da kristan ne ka taba ana dan samu yau da gobe kana rage ainihin wato abin nan ranna wani yake cewa ya ji in dinga yawan cewa noma kiwo da aikin gwamnati ban taba cewa siyasa ba wai siyasa ita ba sana'a bace kenan ce to ai bana ma tunawa eh dan mutum dan siyasa ne tunda mai da sana'a sai siyasa shi ko ba za a hana shi ba amma dai ya zama halasa yake ci kawai kai dai ka nemi abin da zai kawo maka abin da zaka rayu Ibn Jauzi yake cewa naje wani taro na ga masu kuɗi sun gayyaci malamai cin abinci sai naga suna wa malaman wulakanci naga malaman suna dukawa suna risana musu naga malaman suna shakkar su gaya musu gaskiya yace sai naga cewa wannan kaskanci ne ga malanta ce saboda haka ga shawara ce malamai ku tashi ku nemi abin da za ku yi sana'a za ku kare mutuncinku yace koda kuwa yin wannan sana'ar zai dauke hankalinka daga karantarwa ya zama ka damu ne da neman arzikinka ya kawo magana sai da dan Musayyib da yake cewa da can dukiya abin kyama ce a wurin malami yace amma yanzu ta wayi gari ta zama ita ce ke kare mutuncinsa ya nemi ta ne kare mutuncin kansa malamin Malam Albani Zaria Allah ya gafarta mai yake gaya mana yace wannan magana ta Ibn Jauzi ta yi tasiri sosai a kan shi har ma yake cewa yana so a cikin makarantarsa zai sawa wani waje kamar library ko hall haka za a sa mai suna na Ibn Jauzi don tunawa da shi saboda wannan magana yace ita ce abin da ta tashi zuwa ga ya tashi ya nemi kudi yace amma sai ya modified ɗinta yace to shi ba zai daina karantawa gaba ɗaya ba amma zai ware lokacin karantawa da kuma lokacin neman kudi saboda ka shi sa bai an san kudi don ya karantar amma kuma ba za ka gan shi kullum ba zai tafi ya je ya nemo abin da zai nema saboda haka wannan shine abin da yake a tsaka-tsaki malaman islamiyya da masu karantarwa da sauransu su cire idansu akan kudin ɗalibansu idan mutum ya kawo ya bayar dan Allah in ka kaso ka bakar ya karba ko kuma kai irin abu ka gumu ka ce to ayi kaza da shi amma roƙon ɗalibai kudi ko sanya musu haraji ko a ce za a yi wata gidauniya a hada kuma a cinye ko a ce su kawo za a yi wakafi a nemi kudin a rasa ko malami da ya je wani gari ya ga wani attajiri kawai sai ya ce mishi zo mu je ka sai mun waya sabuwa irin wayar ka nake so ko kuma ya ga wayar a hannunka kawai ce cira sim din ka bani ita akwai malamai kuma su yin haka wallahi da sunan malanta akwai masu yin haka wanda ba dama ya ganka da waya mai kyau sai ya kwace ta akwai wanda kuma kawai ya ce kana ina ce ga nan to yau muna azumi alhamis a gidanka za mu buɗe baki kawai zo maka da mutane takwas baka da yadda zaka yi dole haka zaka je ka siyo lemon kwalba ka siyo kankana ka siyo kaji ka zo kana dai ana maka adda kana dai to alhamdulillah sai rufai da ka iya to daga nan ne shi zaka ga ka kira shi a waya sai ya ki dauka ya ce dan renin wayo ne wannan malami fa wallahi wani abun jama'a da nake faɗa din na mun gansu ne sun faru da wasu saboda haka a san sana'a ka tun farko a san kai malama asibiti ne ko lecturer ne kai ko dan crypto din ne ma dai a dai sani ko manomi ne kana noman rani kana nan da mana ko a san sana'arka yadda in an ganka da wani abu an sa ina kai kamata a ce ka samu kwarai da gaske kuma ka san cewa sana'arka darajar ka ce in tela ne kai tsaya ka inganta telancinka in mai gyaran agogo ne kai tsaya ka inganta shi in bakanike ne kai haka kar ka bari ka zauna inda za a ce kawai kai ci ma zaune ne wannan kowa malami bane kai ko a cikin gidanku ne ka zama kana da sana'a ita ce mutuncinka ita ce darajarka ita ce kimanka in baka wala ka wai gari baka da kalma baka da kima baka da abin fadi Allah ya kyauta dai da mun ya zama dai duka muke wa kanmu dai gaba daya Allah ya gafarta mana Allah ya mana rahama Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya jika magabatan mu cikin malaman mu da ainihin wato iyayen mu da sauransu kurakuran da muke ciki Allah ka sa mu gyara Allah ka yafe mana mu da sauran ƴan uwan mu cikin ustadai da sauran masu fada a cikin malamai وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله